So, Hakani. Nam? Okay. A previous sahih, hanna tafsir ma. Allah wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يوجد رسمنا قوم كنن نام وقادم إمام مالك وند ذاميش أيو رانر ثلاثين قدع ثلاثين قدر ربيع الأول hijira 1427 wanda ya dace da 28 ga watan hudu miladiya 2006 kafin mu fara ina nema gafara ƴan uwa saboda jinkirin da nayi na tsaya wajen sada zumunta ne Imam Malik yace babun nahyi an dukhulil masjid bi rihi thum wa tafqiyatil fam wannan babi yana bayani ne akan hani da mutum ya shiga cikin masallaci da warin tafarnuwa a bakinsa wa tafsiyatul fam da kuma hukuncin mutum ya rufe bakinsa a cikin sallah wato bayan Imam Malik ya bayyana mana lokacin sallah sai ya kaddara cewa to yanzu ka zo zaka yi sallah ne a masallaci domin wannan shine al'adar musulmi in za ka yi sallah ba a gidajensu suke sallah ba masallaci suke tafiya to in za ka tafi masallaci me ya kamata ka tsaya ka duba dangane da abin da ke tare da kai na jikinka to shine sai ya kawo wannan babu akwai halin da aka hana ka shiga masallaci wannan halin shine idan ya zamanto ka ci tafarnuwa akwai warin tafarnuwa a bakinka kafin wannan fa duk kafin ka zo ka ce za ka yi alwala kenan sai da kaga dubbe mana bayanin alwala ba dan farko abinda mutum zai dangane da sallah shine ya san lokaci idan lokacin yayi ne sannan za a nemi shi ya sallah sannan za a nemi shi ya tashi ya alwala sannan za a nemi shi ya tashi ya tafi masallaci to in zai tafi masallacin shi ma sai a tsaya a duba a wani hali yake ciki in yana hali da halitta ya tafi masallaci bane to nan ba zai je masallacin ba to yanzu shine wannan hadisin da Imam Malik zai kawo mana a wannan babin yace wa haddathani yahya an malik ubaydullah yace haddathani yahya an malik ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man akala min hadhihi ash-shajara fala yaqrub masajidana yu'dina bi rihi thum wannan hadith din Imam Malik ya rawaito shi daga malam Musa ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib imam tabi'in daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadith din mursal ne kenan Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne amma hadithin ya zo musnad da ambaton Abu Hurairah shi Sa'id ibn al-Musayyib ya ji hadithin daga wajen Abu Hurairah ne domin Imam Muslim haka ya rawaito shi ta wata hanyar ba ta hanyar Imam Malik ba ya rawaito shi ta hanyar Ma'mar ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah yace qala rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala min hadhihi shajara wanda yace daga wannan bishiyar nan an ce mata bishiya ta babin tablim ana nufin dai wato abin da yake ake fitar da shi daga tsuro wanda yace daga wannan tsuron shine wato abin da ake nufi shine tafarnuwa saboda abin da ya zo a karshen hadisin wanda yace wani abu daga bishiyar tafarnuwa fala yaqrub masajidana kada ya kusanci masallatanmu yuzina birihi thum yana cutar da mu da warin tafarnuwa to raka abinda ake nufi da ashjara din ita ce tafarnuwa wato wanda ya ci tafarnuwa kada ya kusanci masallaci ya rinka cutar da mu da warin tafarnuwa a riwayar Abu Huraira ta wannan hadisi wanda yake mutar su daya fala yaqrub masjid wa fala yaqrub masjidana ay fala yaqrub masajidana wala yu'dina bi rihiha kada ya kusanci masallatanmu kada ya tuce mu da warin tafarnuwa kada ya tuce mu da warin tafarnuwa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi ne yana da sababi a lokacin yakin Khaibar ne kamar yanda yazo a riwayar Abdullah ibn Umar kuma akwai sababi sababin shine bayan kun an gama yakin Khaibar suna shirin tuhowa yunwa ta kama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsanani sai suka ga tsuran abin nan sai suka ga bishiyar sai suka ga bishiyar tafarnuwa yunwa ta kama su mai tsanani suka ci tafarnuwa suka take cikin su fa akalna atlan shadidan kamar da Abu Sa'id ya faɗa suka ci suka take cikin su da ita kaga saboda yunwa tafarnuwa tana maganin yunwa munan kaga ba a ci tafarnuwa sai dai kawai dan a gyara miya ko dan maganin mura amma su ci suka kamar yanda zaka ci abinci kamar yanda zaka ci tuwo haka suka ci fa akalna atlan shadidan sai lokacin sallah yayi lokacin sallah da yayi suka zo zati sallah warin tafarnuwa ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ci wannan tsuro to kada ya kusanci masallaci yana cutar mu da wannan warin sai sahabbai suka ce hurrimat an haramta tafarnuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yace innahu laysa bi an uharrima ma ahalla Allah li ba zai kamace ni ba zai dace da ni ba in haramta abinda Allah ya halatta shi gare ni walakinni akrahu rihaha sai dai ni ba na son warin ta to wannan hadith din na Abu Sa'id al-Khudri ya bayyana ya fassara mana abubuwa da suka zo a cikin hadisin farko din nan wanda Imam Malik ya rawaito shi da wannan tafsiri na farko ya bayyana mana cewa shi cin tafarnuwa din ba haramun bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan mutum ya ci kar ya zo masallaci dan haka ba a ce in ya ci ba ya aikata haramun dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai sahabbai suka fahimci haka kamar yanda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ina haramta abinda Allah ya halatta bane ba na son warin ta saboda haka kaga cin tafarnuwa ya halatta amma duk wanda yake niyyar zuwa masallaci in lokacin sallah yayi in zai je masallaci to in ya ci tafarnuwa to ya halatta ya je masallaci ba sai ya zauna a gidansa ya yi sallah sannan masallacin da ake nufi ba wai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane domin a wata riwayar fala yaqrubanna masjidana kada ya kusanci masallacinmu sai waɗansu malamai suka fahimci cewa a'a ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi saboda haka wannan hukuncin ya keɓanta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran masallaci ka iya shiga to hadithin Abu Sa'id al-Khudri kaga a Khaibar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masallaci ya gina ba an ce duwatsu aka sassaka aka shinge wajen da za a rinka yin sallah in lokacin sallah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sallah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki a Khaibar to wannan masallaci ne wanda yake na wucin gadi ba masallaci bane na Madina kaga kage ya nuna wannan hukuncin ba kawai yake banci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ko da waje ne aka killace shi musulmi za su hadu su zo su yi sallah kada idan mutum ya ci tafarnuwa kada ya halarci wajen saboda taron da ake yi na jama'ar musulmi zai cuce su da wannan sannan abu na wannan hadith din ya nuna mana cewar illar da aka hana mutum idan ya ci tafarnuwa ya zo masallaci shine al-idaya al-adha yu'dina bi yana cutar mu a wata riwayar fala yu'dina bi rihi thawb bi rihi thum kada ya rinka cutar mu da warin tafarnuwa domin idan ka zo kana sallah gefen da mutum ya ci tafarnuwa sai ga an ta da sallah bayan da za ka fita daga sauka canza wajen tunda mutum yana sallah baya fita daga cikin sallah wannan ba kuru uzuri bane da zaka fita daga sallah kana da kana da alwalanka saboda haka zaka yi sallan nan a cikin takura a cikin mati a cikin harar kana cikin harar akwai wahalarwa a gare ka to saboda mai dan uwanka saboda mai zaka cuci dan uwanka saboda mai zaka takura ma dan uwanka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan illar da aka faɗa kenan wannan cuci wannan warin tafannuwa yana cutar mu wata illar kuma ta biyu wanda yake dalilin da yasa aka hana mutum in ya ci tafannuwa ya zo masallaci illar ta biyu shine yana cutar mala'iku domin kuma inda yazo a hadisin Jabir a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innal mala'ika tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam mala'iku suma suna cutuwa da abin da yake cutar ƴan adam abin da yake takura ma ƴan adam yake matsa musu yana abinda yana matsa wa mala'iku ma yana cutar su kamar yanda ɗan adam kai ba in ka zo ka ji wari mummuna wannan abin yake matsa maka yake tsangwamar ka mala'iku ma wannan abin yana tsangwamar su ko mala'iku su dole ne su zo masallaci za su zo lokacin sallar la'asar za su zo lokacin sallar asuba yata'aqabu fikum mala'ikatu bil-layli wa mala'ikatu bin-nahar mala'ikun da suke rubuta aikin dare za su sauko lokacin sallar la'asar sannan ai wanda suka gama aikin rana su kuma su tashi su koma in sallar asuba ta yi su zo su handle over na dare su tafi na rana su sauko lokacin sallar asuba to nan suke zuwa masallatai to me suka yi mata za ka zo ka cuce su Allah ya turo su dole su zo masallaci su zo masallacin kuma abin ya zamanto yana matsa musu a ce gashi kana cutar mala'ikun Allah to shi yasa wannan amma wannan za mu gaishi ba za mu gaishi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu a wata riwayar kuma wata ran aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci na korayen abubuwa na ganye na ganyayyaki sune kubrawat ganyayyaki kenan kamar ganin kamar lamsur kamar salad aka kawo mata da aka matso da shi kusa da shi sai ya ji warinsa sai ya ce ku miƙa ma wani sai ya ce ya rasulullah ka ki ci ni kuma sai ka turo ni ma ba zan ci ba sai ya ce ka ci kul fa inni unaji man la tunaji ka ci domin ni ba ina yin magana ta asiri da wanda kai baka magana ta asiri da shi shine mala'ika jibril shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da mala'ika jibril mu kuma ba mu magana da shi saboda haka baya cin tafannuwa ko kadan baya cin tafannuwa ko kadan saboda koyaushe mala'ika jibril zai iya zuwa masa ba sai lokacin sallah ba mu cewa haka in lokacin sallah yayi kan mu zo masallaci ba ce kar mu ci ba in ka kaje kai ta ci amma in lokacin sallah yayi ka san zaka je masallaci da sauran warin tafannuwa to kar ka ci tafannuwa a lokacin in ku har ka ci to ka zauna a gida ka zauna a gida kai sallah sannan wata riwayar ta uku kaga wannan mun sami illa guda nawa kenan na farko cin tafannuwa yana cutar mutane da yana cutar masallaka warin da yana cutar masallaka na biyu warin da yana cutar mala'iku sannan na uku wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi koyaushe zai iya haɗuwa da mala'ika Jibril don haka ba zai ci tafarnuwa ba to mu wannan bai shafe mu ba wannan hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine kan na uku kuma shine wanda yazo a hadisin da na ambata na Abu Sa'id al-Khudri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu laysa bi an uharrima ma ahalla Allah li walakinni akrahu rihaha yake cewa baya cancanta a gare ni to haramta abinda Allah ya halatta shi gare ni wato tafarnuwa halal ce ba zan haramta ta ba amma ni bana son warinta na uku kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son warinta shi kansa abin yana cutar da shi shi yasa wata ran da suka zo wucewa ta wani mai abinda mai lambu a lambun nasa akwai albasa shi sahabbai suka ci daga cikin wannan albasar za mu zo kan hukuncin albasa nan an dama ta magana tafarnuwa ne nan albasa suka ci da suka ci aka zo za a tada sallah sai warin albasa ya dame shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci wannan albasar kada ya kusanci wajen da muke sallah waɗanda ba su ci ba sai ya ce su zo su tsaya a bayansa sauran kuma yace tsaya can baya har sai da warin ya tafi sannan suka zo suka tsaya suka rinka sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sallar ba su tare da shi ba saboda wannan warin zai cuci manzon yana cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun san dama yana daga cikin dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son wari baya son mummunan baya son wari ko kadan ya kasance idan aka ce ana jin wari a bakin sa sai abin ya tayar masa hankali mun sai da kissar Aisha da Hafsa ko aka kan cewa in yaje wajen Hafsa aka ta ruwa cewa in yaje wajen Hafsa yana daddewa Aisha ta sa aje a nemo wai me ai me yake faruwa ne a dakin a in yaje wajen Zainab kai yana daddewa wai me yake faruwa ne sai aka je sai aka ga Zainab tana baki zuma yasa yake dan daddewa a wajen ta shikenan suka shirya makida da ɗan kamp ɗin Aisha radiyallahu anha dan kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamp matansa kamp biyu ne akwai kamp ɗin Aisha akwai kamp ɗin Zainab to ita da ɗan kamp ɗin ta sai ta gaya musu cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da la'asar zai kusanci ɗaya daga cikin ku dan ya tumbace ta daga ya kawo bakin sa kusa da shi kusa da ku ku ce ya rasulullah wannan warin fa sauda binti Zam'a saboda tsabar tsoron Aisha radiyallahu anha kamar da riwayar ta zo kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanto da ita din ma kamar ta fada saboda tabi umarnin Aisha to sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da aka ce da suka ce mata ai warin ai bakin sa yana wari sai ce me suka ce to menene yake sa warin warin mahafif shine sai yake cewa ba a ai ku zuma na sha sai ce to ai zumar kudan zuman ya ci daga wannan bishiyar ne mai wari shine har warin ya biyo cikin zuma ai sarra cikin bakinka to a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya san mu baya san wari shi sai yake kullun in zai yi sallah sai yayi aswaki kullun daga ya shigo gida sai yayi aswaki farkon abin da yake kenan to illa ta uku shine cewa warinta yana cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah dan haka ya hana to a wannan hadisin akwai matsaloli matsala ta farko shine waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa cin tafarnuwa haramun ne cin tafarnuwa haramun ne saboda sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci kar ya zo sallah su kuma a wajen su sallar jama'a farilla ce don haka abinda zai sabbaba maka akan barin farilla ya zamanto haramun duk abin da kai ga aikata haramun shi ma haramun ne barin farilla a wajen su haram barin farilla a cikin jama'a barin sallah a cikin jama'a haramun ne abin da kai zuwa ga haramun shi ma ya zamanto haramun cin tafarnuwa zai kai zuwa ga barin sallah a cikin jama'a dan haka cin tafarnuwa haramun ne kun fahimci abin da dinsu wannan shine mazhaban wadansu ahlul zahir to amma me zai rabu wannan magana ta su na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma ya umarni da wani zai ci eh dai kenan manzo Allah ya ce mu a ci sannan na biyu baya haramta abinda Allah ya halatta yace laysa bi an uharrima ma ahalla Allah li ke baya cancanta gare ni in haramta abinda Allah ya halatta mu wanda zo hadisin hadisi Aidin al-Khudri to idan ku haka ne idan halalce sai ya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala min hadhihi shajaratil khabitha a wata riwaya duk wanda ya ci daga wannan tsiron wanda yake mummuna al khabith wanda yake wato mai dauda mummunan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabbata da cewa mummuna ce khabitha ko Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzo Allah yana halatta mana dadadan abubuwa kuma yana haramta mana miyagu al-khaba'ith tunda kuma manzo Allah ya kira ta khabitha dan ta ga ta zama to haramu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta al-khabith ne ko dai ne da ahlul zahir ko kuma mu kawo fassara da ta dace da ma'anar al-khabith wanda yake ba za ta faɗa wannan ayar ba wanda yake abinda ta malamai suka yi kenan suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace inna hadhihi shajaratul mumtina inna hadhihi shajaratul mumtina wannan bishiyar mai wari wannan bishiyar mai wari mai mummunan wato mai mummunan ra'iha to da haka abin da yake nufi da al-khabitha shine warin naka warin yake nufi ba wai kan cewa zatin ta najasa bane kamar yadda yake an haramta duka wani abu wanda yake najasa. Saboda haka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta hadith ba yana nufin irin jinsin khabith da ake haramtawa ba. Jinsin khabith ne jinsin abu wanda yake mummuna da yake an sifanta shi da muni saboda warin sa, warin da bishiyar take da shi. Shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace to daga wannan hadisan su kuma waɗansu malamai jumhurin malamai su kuma sai suka kafa hujja akasin abin da malaman zahiriya suke suka ce wannan hadisi ya nuna cewa sallar jama'a ba wajiba bace ba farilla bace sunna ce muakkada kamar yadda yake mazhaban jumhurin malamai sabanin mazhaban ahlul bahir da riwaya wajen imam ahmad imam ahmad sallar farilla wajiba sallar jama'a wajiba ce jumhurin malamai suka kafa hujja da wannan hadisi domin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci wannan bishiyar ya ci wannan itan ya ci wannan tsiron tafarnuwa falyaqud fi baiti ya zauna a gida kada ya zo masallaci saboda ka an halatta masa rashin sallar jama'a ko ba a halatta masa ba an halatta masa to kuma tunda aka yi masa izini akan barin sallar jama'a ya nuna kan cewa sallar jama'ar ba wajiba bace yaje tunda aka halatta masa kar yaje dai saboda sanadiyar yin wani abu halal idan da kamar a ce sallar jama'a wajibi ne da sai a ce ya bar cin gabaki daya an gane saboda haka daga wannan jumhur suka dauka akan cewa halattar sallar jama'a ba wajibi bane tunda yake akwai fuska ta biyu waɗansu malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kada ya kusanci masallaci in ya ci ai yana ishara ne ga ukuba da ake masa cewa me zai kai ka kaje kai makanka hasarar sallah a cikin jama'a saboda cin tafarnuwa kamar yana nuna cewa kar ka je ka ci kanka zuwa ga cin tafarnuwa domin zai sabbaba maka rashin zuwa sallar jama'a saboda haka kamar wannan zai nuna kan cewa makruhi ne kenan ka ci tafarnuwa in lokacin sallah yayi kamar yadda aka ce da lokacin da ake so a hana shan giya ai kaga farkon abin da aka ce idan mutum ya sha giya yana cikin maye sai ya zo yi sallah kafin a haramta giya giya da halal ce sai aka ce amma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya ku wanda kuka imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kaga an halatta muku shan giyar amma dan a nuna musu ai musu tarbiyar nisantarta sai aka ce in lokacin sallah yayi kada su shi kada su je sallah suna cikin maye saboda haka kenan kaga da yawa daga cikin lokacin in dai lokacin sallah azhar ya shiga ba dama a sha wataƙila zai hada ma har la'asar tunda in mutum mayen ya zo masa tsakanin azhar da la'asar mayen bai sake shi ba in magariba kai ma ba za a sha ba to sai suka ce irin wannan hukuncin aka yi ga tafarnuwa cewa kada ka ci tafarnuwa lokacin da za ka je sallah amma istilalin jumhur mustaqimi ne cewa wannan ya nuna cewa halattar sallar jama'a ba wajibi bane saboda an halatta mu mutum da ya ci tafarnuwa kar ya je sallar jama'a din ba kuma don ukuba ba a'a dan kada ya zo ya zamanto sababi akan cutar ɗan adam sannan abu na uku shin wannan hukuncin ya keɓanta da tafarnuwa ne ko ku akwai waɗansu abubuwan da su ma suke da sifa irin ta tafarnuwa idan mutum ya ci ko suke a jikin mutum ba zai je sallah ba wannan hukunci bai keɓanta da tafarnuwa ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa abubuwa guda uku ne da tafarnuwa da albasa da kuma alkurras alkurras wani irin ganye ne kore ganye ne shi kore wanda yake shi ma wari gare shi kamar warin albasa bana ganin sa'ana amma suna shuka shi a Madina ganye ne shi haka kamar lamsur yake amma warin albasa yake larabawa suna son cin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan su kamar yadda ya zo a cikin waɗansu riwayoyin hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarnuwa da albasa da alkurras to dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci kada ya zo masallaci lokacin. To kuma malamai suka yi kiyasin duk wani abu wanda yake da wari kamar su, duk wani abu wanda yake mutum wanda yake da wari kamar alal misali mai abin nan mai gambo mai gulando wanda yake wari, in yazo tsaya a cikin masallaci warinsa da samaninsa zai damu mutane, to kai da rinka zuwa sallah a masallaci, ya zauna a gida ya yi sallah har sai ya warke. Har sai ya warke. Duk da yake wannan ba shi ne, amma waɗansu sai suka ce to ai wannan ba laifinsa ba ne, Allah ne ya aiko masa da wannan cutar. Shi kuwa wancan wanda ya ci albasa shi ne dai ya yi da kansa. To amma in ka koma muka dubi illar, an ce illar kar ya cuci mutane da warin da ke tare da shi. To wannan illar bata babu bambanci ko da mutum shi ne sababin ko da shi ne sababin ba. Ta haka mai cuta wanda kira ta iya cutar mutane ko kamar mai cutar kuturta ma da mai cutar barar, shi ma bai kamata ya shiga cikin mutane ba, saboda bisa al'ada mutane suna kyamar su zamanto sun yi jiki da jiki, jikinsu na shafar jikin kuturu. Sai ya tsaye in ma ya zo masallaci din ya keɓance, amma wanda yake ko da ya keɓance a masallaci zai iya cutar mutane da wani su kamar mai gulando, to ya zauna a gida sai ya wanke sai ya warke. An dawaito cewa Sayyidina Umar wata ran ya ga wata mata tana tawafi tana da cutar kuturta, sai ce ya amatillah ki zauna a gida, ci yafi miki alkhairi, ka ki zo ki rinka cutar musulmi. Sai ta koma gida ta zauna, bata sake zuwa masallaci mai alfarma ba, saboda wannan cutar da take tare da ita bata samu waraka ba, tunda koyaushe harami ba ka raba shi da mutane. Da Sayyidina Umar ya rasu, sai mutane suka je suka ce mata to ke ki murna ki farin ciki, wanda ya hana ki zuwa masallaci mai alfarma, wanda ya hana ki tawafi ya mutu, yanzu kike ki tawafi. Sai ta ce ai ba zai yiwu ba, in yi biyayya gare shi yana da rai, sannan in saba mata bayan ya mutu. Yanda ne biyayya gare shi na dare, haka bayan ya mutu ma zan yi biyayya gare shi. Kaji mata wanda suka yi ilimin addini, mata wanda suka yi ilimin addini kenan. Kace ba yadda za a yi ne biyayya gare shi na dare kuma bayan ya mutu ce ba zan bi shi ba, saboda Allah ake yi ma Allah, ai Allah na kalla ne biyayya gare shi, to kuma Allah da na kalla ne biyayya gare shi yana nan shi bai mutu ba. To anan ne kuma malamai yanzu wannan zamanin suke matsiye kawo matsalar taba, cewa shin wanda ya sha taba shi ma hukuncinsa zai hau, za a yi kiyasinsa da hukuncin wanda ya ci albasa ko tafarnuwa a bisa ƙawai da cewa taba halal ce ba haramun ba, wanda malamai da yawa suna ganin cewa haramun ce. To malaman da suke ganin kan cewa halal ce suke ce kiyasinta zai yi daidai da albasa da tafarnuwa, yanda idan mutum ya sha taba ba zai zo masallaci ba shi ma. To abinda malaman zamani ɗin nan suke faɗa a cikin tafan fatawa na yawan malaman zamani, irin tafan su fatoyin Hay'at Kibarul Ulama da fatoyin irin su Ibn Baz da su Ibn Uthaymeen da sauransu, abinda suke faɗa shine cewa ai illar da ke cikin albasa da tafarnuwa da kurra da duk wani abu mai wari shi ma yana cikin taba. Domin idan mutum ya sha taba sai bai busar da warin daga bakinsa ba, in ya zo ya tsaya a sahu warin taban nan zai rinka damun wanda ke kusa da shi. Saboda haka suka ce shi ma in dai har ya sha taba lokacin sallah yayi, kada ya kusanci masallaci, ya zauna a gida ya yi sallah har sai warin ya tafi, har sai warin ya tafi sannan ya zo ya yi sallah. Sannan daga cikin matsalolin da suka zo a cikin wannan hadith din shine matsalar, akwai wannan hadith din ya nuna mana wata ka'ida da cikin ka'idodin musulunci guda biyar. Akwai ka'idodi na musulunci wanda dukkan malamai sun haɗu a kansu. Ka'ida ta farko shine al-umuru bi maqasidiha, dukkan wani al'amari ana gina shi ne akan manufarsa, shi kane ne manufarsa ne niyyarsa. Na biyu al-yaqin la yuzalu bishak, in kana da yaqini ba ka tashi da yaqinin ka koma zuwa ga shakka. Ka'ida ta uku ad-dararu yuzal, wato ba a cuta a cikin addinin musulunci, ba a tabbatar da cuta, ko ina aka samu cuta kawai da ita ake, ko da mutum da yake zai cutar za ta same shi kawai da ita ake. Na hudu, al-mashaqqa tajlibu at-taysir, in tsanani ya zo to tsananin yana lallaita a samu sauki. Dukkan abin da zai tsananta ma bayan Allah ya kawo musu takura, to shari'a ce ta kawo musu sauki. Shi yasa aka yi ruksa ta idan mutum ya kasa, in mutum ya rasa abin da zai ci, yana jin tsoron mutuwa, ba abin da zai ci sai al-khanzir, sai shi naman al-khanzir. Ka'ida ta biyar, al'ada muhakkama, ana aiki da ana yin amfa, ana aiki da al'ada wajen da nasi ta shari'a bai zo ba, idan al'amarin an mai da shi ya zuwa ga abin da mutane suka saba yi, shine wato ana hukunta al'ada a wurare wanda yake malamai kuma sun yi bayanin su. To wannan hadisin dalili ne akan ka'ida ta uku da wanda take cewa ad-dararu yuzal, dan kaga wannan dalilin wannan hukuncin saboda kada a cuci, kada a cuci mutane, kada a cuci bayin Allah. Kaga dai shi wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa, akwai wanda yake shi ba abin da yake so a ce irin za a yi masa fadan zogale ko rama ko lansir, shi yana ganin wannan kudin bai ban ba sa albasa ba. Saboda ka cika a wato wannan shi ne cikamakin jin daɗinsa, ya zama to an sa masa albasa. To kaga jin daɗinsa wannan halal ne, Allah ya halatta masa daɗaɗɗen abubuwa, ya ci ya take daga cikin daɗaɗɗen abubuwa da Allah ya halatta masa. To amma in ya ci wannan, shin nasa da zai yi ya zama to bai cuci ɗan uwansa ba? Shin nasa da zai yi bai cuci ɗan uwansa ba? Shi yasa sai aka ce to ya je ya ci, amma ya zauna a gida, kar ya zo inda zai cuci mutane, kar ya zo masallaci, domin dole mutane za su zo, dole zai haɗu da mutane. Amma gidansa kuwa sai wanda ya ga dama ya zo wajensa, amma a masallaci ne dole zai haɗu da mutane, zai cuce su. Don haka kuma ka'idar musulunci ad-dararu yuzal, don haka kar ya zo masallaci. Wannan ka'idar shi zai nuna mana yanda addinin musulunci yake duban wato maslaha. Yanzu kaga alal misali, mutane suna cewa idan mu musulmi mun ce mata su sanya hijabi kada su bayyana tsiraicinsu, sai ce ai dan me, mace tana da yancin ta tafi yanda take so. Kwarai da gaske mace tana da yancin ta tafi tsirara, amma ni kuma ina da yancin kan na ganta, suna da yanci, suna da haƙƙi ne ta yi haka, ni kuma haƙƙina ne kan na ganta. Saboda kan za ta tafi tsirara, ta je ta tafi tsirara inda ni ba zan ganta ba, a inda duk wanda baya so ya ganta ba zai ganta ba. Saboda alƙa'ida shi ne ad-dararu yuzal, in dai za a cuci wani to shari'a za ta shiga ta hana a cuce shi, ko da mutum ɗaya ne kuwa. To shi yasa shi ne hikimar da aka sanya hatta ahlul dhimma, hatta kafiran mata in suka zo cikin musulmi aka ce musu sai sun tsare tsiraicinsu, saboda kada su cuci ƴan uwansu, kada su cuci musulmin da suke tare da su. Ai ba wai ana lizumta musu bin shari'ar Allah bane, kafiri yaushe zaka lizumta musu bin shari'ar Allah? Farko abin da ake so yayi imani tukuna. Amma saboda a tsare wato kar a tsare cuta daga musulmi, daga sauran mutane wanda ba su yi ba sa dada za a je a cuce su, to su ne yaki ne ta aka ce ita ma wannan ta kare kanta, ta kare tsarecinta yadda ba ta cuce waɗansu ba. Wannan haka ka'idar musulunci take, a ka'idar ad-dararu yuzal na da masail da dama wanda zai nuna mana za mu fahimci yaya musulunci yake duban al'amura wajen shari'a, abin da yake kawo ɓarna da abin da yake kawo gyara. Sannan wannan hadithin ya bayyana cewar in za a zo masallaci ne mutum ba zai ci waɗannan, ba zai amfani da waɗannan abubuwan masu wari ba. To idan har ya zamanto cewar ya ci, ya zamanto zai iya, wato in ya zamanto akwai abin da zai iya yi, ya zamanto ya ci albasa ɗin ko ya ci tafarnuwar, amma warin ya zamanto kan cewa bai bayyana ba, ta hanyar ko ya cika numfari ko ya ta goge bakinsa da tumakili, ko da ke ko ka goge bakinsa in ci tafarnuwa ne shi ta fito, watakila in bayan ka goge bakinka da makilin ka cika numfari zai ɗan rage, akwai wani abun da yake zai yi kamar ya haka din ya amfani da makilin ne tsafar nu a kanin fari da sauransu abun da nasu yazo na shari'a shine mutun ya dafa ka maza a sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa ya ayyuhan nas innakum lata'kuluna shajaratayn ma arahuma illa khabithatayn yace ku ya ce wadansu tsuro guda biyu kuma ni ina ganin su miyagun tsuro miyagun abubuwa ne da tafarruwa da albasa kuma ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji warin wannan a wajen wani mutum yana sa a kore shi a fitar da shi daga masallaci a kai shi can bakiya duk wanda ya je masallaci duk wanda ya je Madina ya san ni ta tsakanin bakiya da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen rabin kilo ne ko dai a ce wajen mita 200 suke za a ce ba rabin kilo ba tafiya dai tafiya ce can za a je a kai shi ba ma za a kai shi ma ba ma harabar masallaci za a je shi ba ba ce ma wato in ka ci ka zo ka tsaya a harabar masallaci da koyi da liman ba domin harabar masallaci yayi kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakiya yake kuran shi yasa ma malamai suka ce bai halatta wanda ya ci tafarnuwa ya zo masallaci sai zai salla a haraba ba ya zauna a gida aka ci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi korar wanda yake da wannan warin ba fitar da shi daga masallacin yake ba bakiya yake sawa a kai shi to sayyidina Umar yake cewa in ɗayan ku ya zama to labudda sai ya ci to ku kashe warin nasu da kyakkyawar dahuwa wato ba dahuwa sama sama ba ba wai dahuwar bashi mamaki ba ku dafa ta sosai yadda zai zama to warin ya tafi wanda haka yana faruwa musamman ga albasa in ka dafa ta sosai warin zai tafi amma ba irin akwai nau'in albasa da sai kai da gaske sannan warin za ta tafi almuhim indai ka dafa ya zama to kan cewa warin zai tafi musamman kuma idan ka zo kai amfani da aswaki da kamar irin suka numfari to wannan babu laifi tun da dama al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa adama kike wani hukunci in aka sami illar sa yana nan in babu illar shi ma baya nan illar hukuncin warin ya kasance tare da kai yayin da zaka zo masallaci in akwai shi ba za ka zo masallaci ba in babu shi ka zo masallaci abuna nabiyar kenan abu nabiyar ko na shida shine wannan hukunci yake banta da zuwa masallaci ne ko kuwa har zuwa kasuwa ma inda kasuwa ma wajen taron jama'a ne shine aka ce ana maganar wajen taron jama'a da yake suna da zaba wajen taron jama'a wajen taro na ibada wanda yake musulmi suna zuwa mala'iku ma suna halarta kamar taron sallah kenan kamar kuma majalisin ilimi in za a zo karatu a masallatai ko ma ba a masallatai ba ko da a gida ne ko kuma wani mitin da za a yi na musulmi ko wani mitin da za a yi na mutane wanda yake tilas ne su zauna tare da su amma kamar kasuwa in ka je kasuwa ka zo kusa da wani ka je yana warin tafarnuwa sai ka bar shi kai tafiya ka kalle shi amma in zama kuke wajen mitin ba yadda za a yi ka tashi daga mitin din yana magana kana jin kamar za ka yi amai amma ba yadda za ka yi to magani haka ya cuce ka dan haka wannan hukuncin ba wai kawai masallaci ne mutum in ya ci tafarnuwa ba zai je ba hatta duk wajen wani taro wanda dole ne mutane su zauna tare da shi bai halatta ya je ba kuma da zahirin hadisin yazo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin abubuwan da aka hana ayi idan mutum ya ci wannan in mutum ya ci tafarnuwa ko albasa ba wai kawai ya zo masallaci ba ko ya je taron jama'a haka zalika idan zai yi karatun alqur'ani kada ya ci tafarnuwa ko albasa ya zo ya zauna karatun alqur'ani an rawaito wannan daga sayyidina Umar babu hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan muka kula ai illar hadisin ta sa za a yi haka musamman akwai hadisi na sayyidina Ali radiyallahu anhu da yake cewa idan musulmi ya tashi zai yi sallah mala'ika zai zo ya tsaya a bayansa yana karatun alqur'ani mala'ika yana ƙara matsowa saboda jin daɗin karatun alqur'ani har sai mala'ikan ya zo ya haɗa bakinsa da bakin mai karatun alqur'anin nan yadda duk wani lafazi da ya karanta na alqur'ani sai ya faɗa cikin mala'ika din kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aswaki kada ku rinka cutar mala'iku da warin bakin so haka kage idan mutum zai karanta alqur'ani tunda an ce ga abin da yake faruwa yayin da kake karatun alqur'ani mala'ika ne yake zuwa yake cafe karatu yake cafe lafuzan alqur'ani ka san shafin nan albarkar ta isa duk lokacin da zaka gona da karatun alqur'ani abin da yake faruwa kenan mala'ika na tare da kai amma abin da har abin da kake fitar da shi kake lafazi da shi saboda albarkar ta mala'ikan baya bari ya tafi banza bakin sa yake tawaye rinka fadawa cikin jikin sa yawun da kake fitarwa numfashin da kake fitarwa na lafazin alqur'ani saboda albarkarsa mala'ika tafe shi yake yi to manzala sallallahu alaihi wasallam yace ga abinda mala'ika din da yake yi kuma haka su mala'iku ba ka saba ma Allah wajen abinda Allah yake musu wannan shine wazifarsu in aka ba su wazifa abinda suke yi kenan in aka ce su wannan abin abinda za su kai kenan iya rayuwarsu to shi wannan Allah abinda yake masa yayi kenan to kai kuma da kazo kake cutarsa da warin baki kuma fa ka kana cutar mutum kana cutar halittar Allah kuma ka'idar cu adararu yuzal hatta ga wanda ba Allah hatta ba ga mutane ba hatta sauran halittar su ma suna da haƙƙin karka cuce su mala'ika ma ba za ka cuce shi ba saboda haka sayyidina Umar yake cewa idan mutum zai karatu alqur'ani ma bai kamata ya ci albasa ko tafarnuwa ko kurras ba kuma bisa yanda malamai suka bayyana wannan zamani ko sigari kaga duk mutumin da yake son barin sigari ya aiki da wannan hadisi shi zai taimaka masa domin wanda ya saba cewa kusan duk awa daya sai ya karya abin da sai ya kunna tsinke idan ya zamanto cewa lokacin sallah yayi kilan yana so kuma kilan zai bari sai ya matsa makansa karya sha a lokacin sallah din to kaga a hankali kaɗa wannan tare da kuma azumin watan ramadan kaga wannan wani horo ne zai makansa yanda yake zai iya samu cikin sauki ya barta hikima kenan ta addinin musulunci kamar yanda ake lokacin da ake so a bar mutane a hana mutane shan giya aka dauke su a hankali hankali aka ce su daina shan ta lokacin sallah sai da cikin ya zaman to kan cewa ba su da sun ta din sai can tsakar dare ko kuma lokacin da suke ganin tsakar da sallah dai lokaci ne mai tsawo to in har ya zaman to za su iya barinta a waɗansu lokacai to me zai hana su barta gabaki ɗaya idan har mutum ya samu ƙarfin azimar da zai barta lokacin da zai je sallah to wannan me zai ba abin da zai hana shi kuwa ya wayi gari ya ce gabaki ɗaya ma ya daina aljihunsa ya huta da idan ya zamanto cewar abin nan ba a iya abin nan shan shayi da madara a gida saboda kudin sigari ta shanye kudin madara yanzu shi kenan budget din gida sai ya canza kaga shi kenan sai a rinka shan madara sai a rinka shan shayi da madara kaga ya taimaki kansa ya taimaki iyalinsa ya kara ma kansa lada na'am
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرسل لابن عبد الله عباره عن انسان يرسل سؤال وجوه الكل يرد السؤال عن فيه جبرا شديدا حتى يرجعه عن فيه.
وامام مالك يروي تلك عبد الرحمن بن المجبر عبد الرحمن ابن المجبر سيني عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب انا شيء مثل المجبر ko ibn al-mujabbar saboda lokacin da aka haife saboda ya kare yana yaro sai aka dora shi yasa ake ce masa al-mujabbar wato wanda aka dora an salim ibn abdullah daga salim ibn abdullah ibn umar mun yi tarjumar sa daga yana daga cikin fuqaha as-sab'a dan abdullah ibn umar ibn al-khattab idara al-insan idan ya ga mutum yuqtifahu yana rufe bakin sa okay bami masu karatun ajurumiya ba mu zo wajen ba ko al-alif alamatul raf'i da alif to shi kenan wanda suke karatun ajurumiya in suka zance su kawo shahid wa huwa yusalli in ya ga mutum ya rufe bakin sa alhali yana sallah wato yayi amawali ya rufe bakin sa at-talattum abin al-mulattamun mutum ya rufe bakin sa kamar yanda sarakuna suke yi da masu mulki yanda za su rufe bakin su da amawali to in ya ga mutum yayi haka a cikin sallah wa huwa yusalli alhali yana sallah jabada thawb an fihi sai ya kuncike tufar da ya rufe bakin da shi jabadan shadidan da karfin gaske hatta yanzi'ahu an fihi har sai ya fitar da shi daga bakin nasa idan sai daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya rufe bakin sa in ma dai al'ada akwai mutane masu wannan al'adar kamar al-mulassamun mutanen babas mutanen murtaniya din nan da arewacin Niger su a wajen su abin kunya ne a ga bakin mutum a gabake namiji abin kunya ne, saboda haka ko abinci zai ci sai ya rinka tagawa yana noma, ba za a gani ba. Da fi al'ada ko imin fahimta irin al'adar su ake suke al-mulazzamun, haka za a gan su irin ake kuna ganin su 'yan Nijar ai asalin 'yan barbas ke nan, bare-bari ba bare-bari ba, barbar. To waɗannan zai iya mutu zai rufa wakinsa saboda al'ada, ko kuma kamar mu nan ake saboda sarauta. Amma mu alhamdulillahi mu suke sarautar mu akwai ɗan gurgurɗin tasirin musulunci, sarki ko ya rufa bakinsa in zai yi sallah yana cira amawalinsa, baya sallah da amawalin a rufe bakinsa a rufe, baya sallah ko da ya shigo masallaci a za a saba sarki ya shigo masallaci a haka, in za a yi sallah sai ya sauke amawalin daga bakinsa. Ko kuma yana yi ne, ko kuma mutum ya haka saboda ya tare warin bakinsa, shi ya sa ma Imam Malik ya kawo shi, wannan ma'ana ta uku shi ya sa Imam Malik ya kawo shi a nan, cewa karkace tunda na ci wannan to ba zan fawwata ma kaina fa'idar yin sallah a cikin masallaci ba, bari in je sai in lullaba bakin na in ana sallah, saboda haka na tare warin. To in kai haka ka zo da saban sunna, ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin haka, shi yasa su salaf sun ga mutum ya haka sai su hana shi. To wannan hadith din ya nuna mana kenan cewar koda akwai indai mutum ya ci wannan, indai mutum bakinsa akwai wari din, to ya kauda warin ta hanyar da shari'a ta yadda da shi, shine ta hanyar aswaki, kun ba zai iya kauda shi ba, saboda abin shi ne ya sabbaba kamar ya ci tafarnuwa din, to ya zauna a gida. In ko ba haka ba to kare ce zai san zai amfani da tufa ko hankici ya daura bakinsa, ko ya rawani ya amawali ya daura bakinsa. Kuma wannan hadisi ya nuna mana abin da salaf suke akai na amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wanda yaga munkari ya gyara shi da hannunsa. Kamar shi Salim matsayinsa a cikin al'umma irin wannan matsayi ne, babban malami ne, fitacce. Idan yazo yaga mutane a haka a cikin sallah sai ya fusga da ƙarfi, kamar yadda da za a ga malamai suke, kamar abin nan Malam Garba na tudun nufa Allah ya ji kansa, mahaifin Malam Ibrahim Abubakar Ramadan, da indai ake kiran fara na sallah asuba duk ɗan unguwar ne zai fito da bulala, sai dai kaji kawai ana ƙaula maka bulala da asuba. Kowaye kai, ko magidanci ne, ko yaro ne, ko babba ne, lokacin sallah ya tashi ka tafi masallaci da bulala kawai za ka ji ana tashin ka. Haka yake duk unguwan nan zai karaɗe yana yawo yana biya tashin mutane daga bacci. Haka malamai suka kasance saboda matsayinsu ya kai a cikin al'umma suna da ƙarfinsu, amma wani idan ya je ya yi sai a kauɗe da kokawa. To idan ke irin in ka kai wannan matsayin ba kake za ka yi amfani da ƙarfin hannunka, kake za ka yi inkarin munkari kai da baki. Kace malam ka karfa bakinka a cikin sallah, ba sunna ka saba ma sunna in kai haka. Tunda idan kai baka da matsayin da zai sa a ga kan cewa kai ka cancanci kai wannan a saurara maka, wani idan yayi ba za a saurara masa ba sai ai kokawa. To kuma sharaɗin inkarin munkari, ba a inkarin munkari in zai kai zuwa ga wani munkarin kamar su ko wanda ya fi shi. To kaga in kai inkarin munkari aka zo kuma aka bage da kokawa, ita kanta kokawar ai munkari ce, saboda haka gyaran naka bai yi ba. To amma in wannan tunda zaki iya yin wani shine ka hana da baki, in har ka kasa hanawa da baki din saboda rauni baka da karfin zuciya, to sai ka yi a cikin zuciyarka, wadhalika adhaful iman, shine mafi raunin imani. Allah ya kace wanda mafi raunin imani, akalla dai ya kamata mutum ya dan tajiza yayi magana. To wannan ya nuna mana kaga inda salaf suke, in suka ga abu ba daidai ba gyara shi suke yi. Da al'ummar mu ta dabi'antu da wannan tabi'a, wai da za a yi kagadar cizo a cikin unguwa ya fito, wani babba a cikin unguwa ya fito ya ga yara suna bal ko babu ɗansa a ciki, lokacin sallah yana tafiya masallaci ya kyale su, su ba suna ganin wani ya fito za a ga kowa ya gudu ya san cewar ba za a kyale su ba. Amma yanzu aka zo ba a damu da wannan ba, sai ka zo ka wuce ka ga mutum yana, ka ga saurayi da budurwa sun tsaya suna hirace-hirace a mota, suna ma waɗansu abubuwa wanda ba su dace ba a cikin mutane, amma sai kowa ya zo ya wuce ba ruwansa. To wannan abin shi ne ke kawo ɓarna a cikin al'umma, wannan abin shi ne ke kawo fushin Allah a cikin al'umma. domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka ga munkari sannan ba su gyara ba su hana shi ba to lalle lokaci ya kusa da Allah zai sako musu da azabar za ta jame su baki ɗayan su da wanda yayi inda wanda bai ba kowa da kowa Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi saboda lalle in muna san mu gyara tsakanin mu ga Allah ya kamata mu dawo da wannan al'adar ya kamata mu dawo da wannan abin nan kyakkyawan aikin in ka ga munkari in ba za ka gyara da hannunka ba ka gyara da bakinka kai magana alal akalla kai magana to wannan sune hadisi maza Imam Malik ya kawo mana hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo mana wani abu wanda zai fassara mana wani jarabi na hadisin shine cewar kada ka dauki kada ka ba mu hadisin mummunan fassara kace tunda an ce idan mutum zai zo sallah da wari a bakinsa in lokacin sallah yayi da wari a bakinsa kada ya zo masallaci to kada ya ce bari in zo masallaci in ana sallah sai in rufe bakina dan kar in abin mutane kai ya zamanto sun ji warin Imam Malik ya kawo mana yadda Salim magana aikin Salim ibn Abdullah ibn Umar yake nuna cewa ba a yin haka saka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dama Imam Malik yake fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nusus na amal ahlul madina bin haka nufi da amal ahlul madina abinda malaman madina suke akai irin su su Salim wa'annan su ne fitattun malaman madina al-fuqaha as-sab'a irin su Salim din da sauransu da su da makamantan su su ne abinda suka tabbatar suka nuna kan cewa wannan shine sunna koda ba a samu nassi riwaya da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi Imam Malik yana gina mazhabarsa akan sallama ma wannan nus wannan abu wannan riwayar da suka kawo suka tabbatar da kan cewa wannan shine aiki wanda yake na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da kamar wannan ba lalle ka samu nafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a rufe baki in ana sallah ba amma aikin Salim ibn Abdullah ibn Umar ya nuna cewar sunna wanda take malamai suke akai shine kar mutun yayi in zai yi sallah ya rufe bakin sa sai yanzu shi mun gama da awqatus karshen lokacin sallah darasi ne zuwa Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga kitabu tahara to yanzu za mu koma baya mu soma alwala sai yanzu da ta abinda muka yi mu san lokacin sallar tukuna da shin ma za mu zo mu sallar ko za mu zo mu sallar a jama'a ko ba za mu zo mu sallar ba to mun san wannan sallar sai mu zo mu soma tana biya za mu alwala haka tartibi yanda Imam Malik ya shin da littafin sa yake Allah ya ji kansa يبقى مع البركة إلمن سليرو بشادش سليرو بشادش أجل من المساك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صور أقول يا الله كتير أنت تنبوين دزام أمسى أقول بجيب دا أكني كوا نعم نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه كان فيا شيء كمان متيم واي ده yake da cutar warin baki ko warin kashi wannan tambaya ce mai kyau illar idan muka duba illa fita ma tana cikin nan amma idan aka ce masa gabaki dai ba zai zo sallah ba to kaga wannan ai akwai mashakka babba a cikin da an haramta masa alkhairi mai yawa kan abin da yake bashi da iko akai to amma wannan cutar tasa ana iya rage ta warin bakin ana iya rage shi musamman lokacin da zai za a zo sallah shi sai ya zamanto lalle ne a kanka yayin da zai zo sallah yayi amfani da turarurruka da za su tafi da wannan warin na jikinsa yayi amfani da ya goge bakinsa da makilin ko ya shiga tafi sallah domin ya tafi da warin bakin nasa ya rinka amfani da abubuwa da su tafi da warin bakin kamar irin su tafarnuwa kamar ko cincin zamma ko kuma dai waɗansu abubuwa wanda yake yanzu ana yin su wanda akwai wanda mutum zai fesa ma a cikin bakinsa haka wani kamar abin nan ne suke yi wanda aka fesa a cikin bakin tuci suna abin da magunguna wanda ake sayarwa a pharmacy mutum ya ɗauki dukkan matakai na wato ya rage wannan warin na bakinsa da na jikinsa amma ba yadda za a yi ya ce aikin da Allah ya tako masa wannan larurar sai ya ki abin da sai ya je masallaci da haka sai cuci mutane muna ganin wannan matar ita ga baki ɗaya rayuwar da aka haramta mata zuwa masallacin masallaci ne alfarma wanda sayyidina Umar ya hana ta zuwa ta shiga cikin garin kayin tawafi saboda ruwan take da ita ta rashin lafiya kuma abin da yake ba ita ta makanta ba daga Allah ne amma saboda zai kai ya zuwa ga cutar mutane aka ce mata ta daina zuwa ta daina fitowa cikin jama'a to wannan mutum zaka iya cewa ai mace ita dole ne ta zauna a gida amma namiji akwai abin da yake dole ya shiga cikin jama'a da haka sai yake kyawun tanadi in larura ta sa zai iya kawar da ita ko musamman larura irin wannan in ma ba zai iya kawar da ita ga baki ɗaya ba zai iya rage ta daga wajen daga 100 ta dawo kamar da yake 10 ba na'am ba san wannan ki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wuta ba za ta kona su ba akwai mutane wanda yake ba wuta ba za ta kona su ba abinda ma yake nunawa aka cin wannan shine ya tabbata inda manzon Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nasu wal hijara wutar jahannama makamashin ta shine wuta da duwatsu mutane da duwatsu saboda mutane aka ce dan haka mutane jinsin makamashin wuta ne za su kunu a cikin ta haske mata makamashi saboda haka sai za a ce ga wadansu mutane wanda yake ba za ta kona su ba wuta ba ta kona su babu wannan shi da ya nuna wannan amma kasancewar wani Allah madaukakin sarki ya karrama shi da wata karama domin muna tabbatar da karamatul auliya sai daga cikin abubuwa wanda yake sun tabbata cewa bayin Allah salihai akwai wanda Allah madaukakin sarki yake ba su karama ya keta musu al'ada abinda aka san hukuncin al'ada ne Allah ya kawar da hukuncin al'ada ya tabbatar da aka sun ka gare su kamar yanda sahabbai suke tafiya akan ruwa akan teku akan kogi ba su nutse a ciki ba suke tafiya akan kogi kamar yanda Khalid bin Walid ya sha dafi kadi da yake kashewa amma ya bismillah ya sha kuma bai kashe shi ba wannan karama ce saboda haka akwai za a iya samu daga cikin bayin Allah wanda yake zai zama dukan cewa Allah ya ba shi wannan karamar wuta ba za ta kona shi ba amma a ce kamar yadda mu ake cewa a cikin al'ummar mu cewa dukkan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta ba ta kona shi sharu ne sharu kaurkauri to wannan babu wani abu wanda yake ya nuna haka kuma wannan abu ne wanda yake mu ne muke fadan a cikin nan wajen sauran sharifai na waɗansu wurare su ba san da wannan ba akwai wani aboki na sharifi ne sosai ya nuna min jerin gwanan iyayensa da kakanninsa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin takarda wanda takardar wato duniya inda ake tabbatar da sharuta a duniya a yanzu yadda su sharifan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanannu ne inda suka fi yawa a kasar Yemen da kasar Jordan da kasar Morocco can ne suka je suka samu mulki a can suka samu tabbata a can don haka a nan wajen lokacin da suke mulki suka tabbatar da diwani yanda za a tabbatar da cewa wane jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin aka tabbatar da cewa wane jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wai kike dan ba ka zama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hukunce ba za ka ci zakka ba in aka tashi rabon zakka banda kai in aka tashi rabon zakka banda kai mu kuma za ka an tafi a ce a bani dan darajar kakana to su to sai daga abinda suka yi in aka kawo silsilar idan mutum ya zo tafi iyayensa har yanda ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko inda za a yi sai a kai ta Yemen in aka kai ta Yemen akwai zuriyar sarakunan Yemen din wanda ƴan communist suka yi musu ku su ne suna nan akwai malamai na nasaba su za su ɗauka su bibi har su gano su ce a shi wani da wani ai ko bai san wani suna haɗuwa da shi shikenan sun tabbatar da wannan nasabar sai su buga stamp sai a kai Jordan Jordan ɗan uwan sarkin Jordan Abdullah bin Hussein su ma nan wajen sai su je wata da watanni take fa takardar abin bincika wajen malaman nasaba in su ma suka tabbatar cewa nasabar gaskiya ce sai su buga stamp daga nan sai a je a kai ta Morocco to shi wannan abokin nawa an buga masa ta Yemen an buga masa ta Jordan sauran ta Morocco ce ba ta dawo ba amma yana da kofi din wannan har ya nuna min na gani ce nake ba shi labari nake ta kaga mun da irinku a wajenmu cewa ake yi wuta ba ta cin kuma haka kuke a nan wajen ta a su ba san wannan ba ni ba san wannan ba ko dukkan suka sa hannunsu a cikin wuta kona su kake yi saboda haka mu ne dai a nan wajen kawai ake faɗa sai dai kuma za a ce wata karama ce da Allah ya bama sharifan Najeriya wanda waɗansu sharifan wanda ke kana haka kaga kaka an kayar da su inda babu mulki ba san Najeriya ba da a cikin nasi wanda suka tabbatar da shi almuhim a shahid wannan abin kada mutum ya rinka ɗaukar tatsuniyoyi ya zo ya sanya su a cikin addini idan wani ɗayan mutum ya zamanto wannan abin ya tabbatar da shi wuta ba ta ƙona shi wannan ba za ka yi inkari ba sai ka ce wannan ja'iz ya zamanto haka karamatul auliya abinda mizaninka shine idan mutumin yana kan salaha bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a bisa tafarkin sunna to kasancewa wannan karama ce daga Allah in ko shedani ne ba a ganin ta a wajen sallah sai dai takama yake yi kan cewa ai shi yana da darajar kakansa amma ko sallah baya yi to wannan istidraji ne shedan ne ka Allah ne madaukakin sarki ne ya kyale shedan yaje ya jashi akai masa sakin talala domin Allah madaukakin sarki daga baya ya kama shi sallah a gidan kirista idan wajen da mutum zai yi sallah yana da tsarki kuma babu alamar cross a wajen babu hotuna a cikin ɗakin wanda suke alkakkace a wajen babu laifi sai mutum ya yi sallah a wajen ba abin da ya hana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun shiga cikin coci a Sham suka ciccire dukkan irin waɗannan mutumin da gumakan da suke ciki suka sallah a ciki saboda haka babu laifi a yi sai dai idan wajen bauta ne kanisa coci in yana nan a matsayin cocinsa mutum ba zai shiga ya ciki sallah a wajen ba amma in da coci ne yanzu aka rusa shi da zama coci ginin za a iya amfani da shi in a gyara shi da yake za a iya yin sallah a ciki ballantana ma kuma gidansu in dai ya zama to ya cika sharuɗai na cewa babu najasa ba kuma a bayan wani kabari yake ba wanda yake ake nema a girmama ba kuma kuro da sauransu to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.